بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan uwa iyayenmu mata ina mana barka da wannan yammaci kamar yanda bayani ya gabata daga wannan masallaci na Al-Bayan a cikin birnin Jos jihar Filato a wannan yammaci na ranar Juma'a 20 ga watan wato Shawwal shekarar Hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Afrilu 2025 mun zo wannan gari na Jos ne daga garin Zaria domin halartar daurin aure na daya daga cikin abokanmu abokan aiki Malam Yusuf wanda Allah ya sa ya bashi karuwa aure a nan cikin ku daya daga cikin mata ko ƴan mata a wannan gari na Jos ba rike sunanta ba Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya sa ya kulla alkhairi tattaunawa ce zamu dan yi a takeice duba zuwa ga lokaci game da wani abu da ya shafi ita wannan mas'ala ta aure an sa wa tattaunawar take da cewa matakan samun rayuwa aure mai inganci ko kuma ka'idojin samun rayuwa aure mai inganci za a iya sakawa yadda aka so abinda zan fara fadi a farko a dunkule shine dukkaninmu mun san cewa gidan aure shine mafarin gina al'umma kowace al'umma dan adam a duk inda take bincike da waƙiyar da cewa dukkanin al'umma dan adam suna yin aure asali ne daga cikin wato ka'idojin rayuwar dan adam tun daga kan dan adam na farko shine Adamu alaihi salam kamar da Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa sannan shi aure duk sanda aka yi shi mun sani da cewa fatan alkhairi ake addu'a ake ana nasiha ana bada wato shawarwari akan yadda za a yi ya zama cewa ya wanzu ya tabbata kuma kowa da ya aure da shi da yayi da surkan da suka bashi diyar da ita diyar da aka aura da dukkanin mutanen kirki suna wannan aure fatan alkhairi watakila in ba dai wata mahasadiya da take ganin ita ba aure ta ba da wuya ka ji wani mummunan fata ko wani tsohon saurayi da yake ganin cewa an mishi na yake cewa an mishi late comma amma duk wani mutumin arziki to fatan alkhairi yake amma kuma a waƙi'i ana iya samun auren ya wanzu kuma ana iya samun ya samu tangarda saboda aure yana ta fuskar wanzuwarsa ko rashin wanzuwarsa iri uku ne akwai wanda kwata-kwata za a gaza fahimtar juna ai ta samun matsaloli daga ƙarshe dole a haƙura a rabu ba wanda yake fatan haka amma in ya zama dole to haka ake sallama wa kaddara a ɗauki a khaffu dararai akwai wanda kuma za a yi ta samun matsalolin ana shiga ana fita a cikin matsaloli amma duk da haka kuma wani sababi sai ya sa sai a haƙura a zauna cikin matsala haka a mummurɗe ana samun auratayya da yawa waɗanda ake rayuwa a cikin matsala a mummurɗe ba tare da an samu fahimtar juna ba amma kuma wani uzuri ya hana a rabu wani lokaci saboda kallon matsayin iyaye ko mutuncinsu ko saboda ƴaƴa da aka haifa ko kuma saboda ɗaya daga cikin ma'auratan yana ganin cewa duk da wahalar da ake ciki da cikin rashin fahimtar to auren ya fi rashin yi wannan ma ba a fatan shi to na uku shine wanda za a wayi gari a ce nasarorin da ke cikin auren sun yi rinjaye akan matsalolinsa ku za abin da ke cewa nasarorin da ke ciki sun yi rinjaye akan matsalolin shi kuma fahimci abin da ke nufi kenan babu aure wanda za a ce dukan shi nasara ne wadan an ga ana zaune ana ta annashuwa ana ta intimidating din kawaye wata ma ana ta posting ana ta sa status cewa habibi kaza 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 kake dauka wai duka is a bed of roses kamar a ce gado ne na fulawoyi dole akwai wasu ƴan kayoyi to amma sai ya zama da cewa an samu pass mark an samu maki na cin jarabawa watakila daga 40% ko makamancinsa to sai a kauda kai akan matsalolin sai a rayu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara akan cewa ita mace in istamta'ata biha istamta'ata biha wa biha iwajuha mace tana da karkata in zaka yi ji dadi da ita haka zaka hakura ka kauda kai akan karkata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zahabta tuqimuha kasarta in kace sai ka miƙa da ita sambal to sai dai ka ballata wa kasru ha talaqwa to haka su ma mazan suke da nasu matsalolin da nasu mushkilolin amma a cikin shari'ar musulunci a cikin adabiyyat na musulunci qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tafarkin magabata da shari'ar su Allah ya kara musu rahama gaba daya za mu tsintsinci wasu abubuwa da wasu ka'idoji da wasu matakai wadanda in dai an bi su to insha Allah za a samu aure mai inganci galibin auratayyar da suke rasa waɗannan kyakkyawar mu'amala to zaka ga cewa ba a gina su akan bibiyar waɗannan ka'idoji ko ire-iren su wannan list din na abinda zamu ambata abinda aka iya tunawa ne a yanzu ko abinda aka iya hararowa a cikin kankanin lokaci amma idan mutum ya tsananta bincike ko ya tsananta bibiyar maganganu da rubuce-rubucen malamai zai iya ƙara yaukaka su da ƙara kawo wasu wato masu yawa akai a gurguje abu na farko da ake iya gina kyakkyawar rayuwa aure akai shine kyakkyawan zaɓin abokin rayuwa wato miji ya zaɓi abokin rayuwarsa matarsa ita ma ta zaɓi abokin rayuwarta mijinta a bisa tushen da shari'a ta gindaya shine mene da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira tunkahul mar'atu li arba'in ko tunkahul mar'atu bi jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa diniha fadfar bi dhati din taribati yadaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi dabi'ar mutane game da zaben abokan rayuwarsu ko dai saboda dukiyarta ko saboda kyawun halittarta da surarta ko saboda dangantakarta ko kuma saboda rukunta da addini wannan suna daga cikin mafi muhimmanci ba su kenan ba mafi muhimmancin sabubba wanda suke akan su mutane suke gina zaɓin su wajen matan da suke so Nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bada shawara ya bada umarni yayi ainihin nuni zuwa ga musulmi cewa ina horanka da ka zaɓi ma'abociyar addini zaka samu albarka to ya zama da cewa mutum a san da zai zaɓi matar da zai aura yayi aiki da wannan shawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya zama da cewa addininta rukunta da addini shine sababi na farko da yasa ya zaɓi zai aure ta koda ta haɗo da wasu abubuwan daga cikin wanda aka ambata ko wanda ba ambata ba to ya zama waɗannan riba kafan to haka ita ma mace a bangaren ta da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada ainihin wato magana akan cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawju idan wani ya neman auren iyakku kuka ga yana da akhlaq dabi'a mai kyau da kuma addini kula da addini Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ku aura masa iyakku wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi daga sahabi abin nan Abu Hatim al-Muzani saboda kai zama ita ma zabin ta ya gini ne akan cewa wani mutum ne da aka samu shaida akan yana da dabi'a mai kyau kuma yana da kula da addini ya hada biyu yana da kula da addini kuma yana da dabi'a wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce ma wato Subai'atul Aslamiyya radiyallahu anha kamar yadda Ibnu Majah ya rawaito yace mata lokacin tana zawarci yace in wajatti zawjan salihan fatazawwaj yace yake Subai'a idan kika samu miji nagari to ki aure me nagarin shine wancan sifofin al-khuluq waddi ya zama yana da dabi'a mai kyau yana kuma da riko da addininsa wannan shine ka'ida ta farko kamar yadda muke faɗa muna kawo su ne a takeici na biyu kuma a shari'a ta hana mutum ya nemi aure akan neman auren waninsa wanda ya riga aka yadda da shi aka yadda za a bashi la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kada ɗayan ku ya nemi auren akan neman auren waninsa wannan yana taimakawa wajen rage fitintunu da matsaloli domin wani idan aka nemi aure ya ga cewa ba a kyauta masa ba ko an cutar da shi baya yin haƙuri wani zai yi Allah ya isa wani zai yi mummunan fata wani ma daman bakin shi mara kyau ne wani kuma har zai je gumbuka zai lalata imaninsa don haka saboda ya zamana cewa wanda aka riga aka ba shi aka baiwa kada a canza baiko saboda son duniya wannan yana taimakawa shi ma wajen rage manafin na matsaloli abu na uku shine ya zamana cewa saurayi da budurwa ko namiji da matar da za su auri junan su sun ga junan su gani wanda zai ja hankalin su zuwa ga san junan su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabi wato Jabir bin Abdullah cewa idza khataba ahadukum imra'atan fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha Annabi sallallahu alaihi wasallama yace falyaf'al idan ɗayan ku zai nemi auren wata mata in ya samu halin ya kalle ta kallo zuwa ga abin da zai ja shi zuwa ga santa da auren ta to ya kalle ta kada mutum ya sake ya auri mace bai ganta ba kada mace ta sake ta auri miji bata ganshi ba kar a je a kunso kawai sai daga baya a zo a ga ai ba abin da mutum yake bukata ba kenan saboda haka a irin wannan zamanin da ake dogara da hotuna ake dogara da social media to ba za su wadatar ba saboda waɗannan hanyoyi ne da ake sarrafa su iya sarrai akwai filter yanzu akwai AI ma akwai dabaru na canza halittun mutane da kamanninsu da ƙara musu haske da ƙara musu kamanni wanda za su saba da zahirinsu to ya zama wajibi ya zama an gina a bisa an ga juna mu ga su dan shuba kamar da Tirmidhi ya ruwaito ya nade ma a wani waje wata mata ta wuce har ya ganta yana son ya aure ta aka mishi magana yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bada dama akan haka saboda haka gani wanda zai ja hankalin juna sannan abu na gaba ya zama an gina aure akan yarda da cewa ita matar ta yarda za ta auri mijin shi ma mijin ya yarda zai aure ta kada a yi ma wani cikin su auren dole yana haifar da matsaloli da yawa kamar yadda muka sani hadisi sun zo daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira yana cewa mace ba a mata aure in tana budurwa sai an nemi izinin ta kuma sai ta wato bazawara ba a mata aure sai an nemi izinin ta kuma sai an ji ta bakin ta budurwa ba a mata aure sai an nemi izinin ta koda ba a ji ta bakin ta ba amma dai a iya fahimta daga karina cewa ta yarda wato sai an nemi yaddar mace kafin aura mata yana daga cikin kuskure da rashin sanin ciwon kai a cewa mutum mace ba ta san shi ko kuma shi da kanshi ya fahimci ba ta san shi amma duk da haka ya nace ya ce sai ya aure ta maza da yawa suna fadawa cikin wannan kuskuren saboda sai su ga cikin jarabawa yana kauna idan shi ya rufe amma wulakancin duniyar nan kaga yadda ka san ya yadda zuciyar shi kare ya dauka to wannan yana daukawa kanshi karani da kiyashi don mace idan ba ta san mutum to babu abin da za ta iya mishi ba na san dukkan mu muna da labarin ire-iren abubuwa na ban tsoro da ban takeici da ban mamaki wanda ku iyayen mata kuke aikatawa a sanadiyar kiyayya wata ta yi kisan kai wata ta yi ba da haƙoƙin da ya kamata da can kuma sai su gudu sai su tafi bariki sai ta zama kilaki ta zama wata shedaniya a can wani uwa duniya a ce ai da an zo daga baya kuma ta yi nadama ta dawo gida lokaci ya ƙure a dinga tarihi ana cewa auren dole aka yi mata gashi can ta je ta yi zaman bariki shekara 15 20 ta dawo da cutar AIDS Allah ya kyauta kinga abinda ta yi ba daidai bane amma me ya haifar da haka shine rashin yin daidai da aka yi tun farko ko kuma a zauna da mijin a yi ta gasa mishi aya a hannu ya sha wahalar duniyar nan ana mishi murna ya yi aure a shi cikin bala'i yake to duk wannan is uncalled for bai dace ba tun farko idan aka nuna ba a son ka ko ke aka nuna ba a son ki to wani kika da wuni ba wai shi ce sai ne so ka da kwana daga cikin abin da ke taimakawa har ila yau aure a samu sauki a samu albarka a samu fahimtar juna akwai saukaka sadaki Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin hadisi wanda Imam al-Hakim ya ruwaito a cikin Musnadrak daga Aisha radhiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna sadaqan mafi albarka cikin matan aure ita ce wadda aka saukaka sadakin aurenta saboda haka ayi abinda a urfi na irin wannan al'ummar da muke rayuwa da irin matakin tattalin arzikin wanda zai auri yar ayi abinda kowa zai fahimci cewa an mai sauki domin sauki relative ne nisbi ne a gurin wani abin da yake sauki a gurin wani tsanani ne wani abin da yake da tsanani a gurin sa a gurin wani ba komai bane saboda haka ayi amfani da ka'idoji da za su nuna an saukaka wajen sadaki da sauran abubuwa da aka karba wannan yana sanyawa aure albarka kuma yana sanya mutun ya girmama kuma ya mutunta yadda aka bashi hakanan baya ga saukin sadaki to a sauka kuma sauran duk abin da yazo na cikin harka auren abin da shafi biki da walima da daukan amarya da sauran al'adu su ma a saukaka su yana taimakawa wajen ainihin wato samun sauki samun mu'amala mai kyau to bayan an yi aure kuma da gaskin abin da ke taimakawa wajen a samu kyakkyawar rayuwa aure akwai al-mu'asharatu bil ma'ruf a rayu da juna a bisa abin da ya cancanta na addini da dabi'a da mu'amala ta girmama juna kamar da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'rufi ku rayu da su a bisa al-ma'ruf wato abin da shari'a ta sani abin da mu'amala mai kyau ta sani abin da idan an ga ana yi za a san cewa wannan ya mutunta yan nan ya mutunta sarakan nan ya mutunta wannan zumunci da aka kulla akwai abin da zaran yayi da shi da duk wanda ya san mutunci ya san ba a kyautawa kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani hakanan Allah yana cewa wala hunna mithlu ladhi alaihim bil ma'ruf ay musu irin abin da ke kansu irin abin da ke kansu na wajibi kuma akwai abin da ke kan abokan zaman su na wajibi bil ma'ruf bisa ka'idar zamantakewa sananniya a shari'a da mutuntawa fadan magana ne dadi mutuntawa bayar da uzuri girmama sarkai kula da dukkanin haƙoƙi da aka daura wa mutun sakamakon aure duka waɗannan suna taimakawa wajen ainihin wato samun kyakkyawar mu'amala da iyali Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha take bada labari cikin hadisin al-Imam Tirmidhi take cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana khairukum li ahli khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli yace mafi alkhairi a cikin ku shine mutumin da iyalansa suke masa kallon mutumin kirki duk mutumin da za a binciki iyalansa matan shi da ƴaƴan shi yaya halin wani ce to Allah da ya kyauta to wannan alama ce ba mutumin kirki bane mai da aka ji iyalansa suna yaban shi suna ganin kirkin sa ba an ce bai da matsala bane ba ma'asumi bane baya rasa matsala amma dai da mana cewa shi da iyalan shi za su bayar akan sa shaida ce ta kirki to wannan mutumin kirki ne a ko ina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ni ne na fi kowa yi wa mata na kirki da alkhairi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin girman sa da matsayin sa da darajar sa haka ya kasance da hakuri da kawaici da sakin fuska da adalci da kyautatawa da mu'amala ta girmamawa da yau da waɗannan mata nashi da ainihin ƴan uwansu da surkansa da kowa da ke da alaka da shi so da ka ya cika alkhairi ya cika ma'aunin nagarta cif salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to kuma abinda ake fata sai mu bibiyi sirarsa sai mu koyi da irin abin da ya aikata da irin mu'amalar da yayi sai mu ga alkhairi mu ba abu na gaba akwai kuma tsayuwar miji ana abinda ake cewa alkiwama wajibi ne ya zama shi miji yana qa'imun ala kiwamatihi ya tsayu akan matsayinsa na cewa shine mai gida shine oga shine in charge kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim cikin suratul nisa'i Allah ya ce maza sune tsaitsaye akan mata sune masu bada doka sune masu kulawa suke rike da igiyoyin auren sune masu bada horo sune masu ciyarwa sune masu fita su nemo sune masu tankiya duk wani abu na shugabanci yana hannunsu to matakar maza sun rike wannan kambin yadda ya kamata to za a samu zaman lafiya bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd sakamakon dabi'ar da Allah ya kawo ta yafifita jinsin maza akan jinsin mata bima anfaqu min amwalihi kuma sun cancanta su zama shugabanni saboda duke da suka ciyar tunda kan sadaki da neman aure da daukan amarya da gina mata gida da bata abinci da kula da ita da yi mata ragon suna in ta haihu da kai ta asibiti komai idan miji yake dauka wannan dawaiya to wannan yana bashi karfin wato moral justification yaji cewa yana da karfin da zai bada doka ai yaji cewa yana da ƙarfin fada a ji. Amma dai nan miji yayi sakaka da wannan jalalin. Ya zama cima zaune kamar yadda ake samu yanda kaga wannan mijin ma kwance yake. Matar gidan ce yake fita ta nemo ko kuma ya tafi galantoyin sa ko ya bar gari ma ba a san inda yake ba. Ko kuma kawai ya zama ya maida talauci ma uzuri. Taikin san ban da shi ko bai tashi ya nema ba ba zai noma ko kiwo ko kasuwa ko dako ko kasu. Ya zama dai wani lusari. Yanzu ana yayin maza lusarai da yawa musamman in ya ga macin da dan abin hannunta ya sa ido kenan an mata an ban mata gado ko tana aiki a asibiti ko malamin makaranta ce ko lecturer ce ko ƴar siyasa ko tana wasu kiwon kaji ya sa ido kenan akan abin take samu a bashi a bashi yayin ta cin yana cin bashi har ya ce ma kawai kamar ya ci banzai to wannan yana sa a rena maza sai zama an wayi gari akwai malan fikihu ma da suke ganin fa din namijin da ya zama haka ko to ma ko arena shi ma ba aiye shi ya cancanta arena shi haka suke cewa irin su Ibn Hazm Allah ya gafarta musu suka ce da zaran miji ya ki daukan dawainiyar abin da ke kansa to bai da wani sauran wato mutuncin da za a ce sai abin da ya fada za a yi bai da wannan kimar sai in kawai an ga dama an kyautata mishi saboda wajibi ne maza su dawo daga rakiyar wannan dusarancin da ya shigo na ƙarshen duniya amma zan da aka sani a da wanda ko magi baki saki sa mishi a cikin cefanansa ba in kuma kika sa zai biya baya yadda abi shi ko kwandala wanda wai dan matashi tana samun wani abu bai ma so ya san nawa take samu dan tana wani dan kasuwanci irin naku na mata tana dan kunin zaki tana sai da aya tana sai da danyen abin nan danyen dankali ana dan auna tiya-tiyan gyada duk wannan bai kai ya kawo ba a wurin namiji ko da ma kuma a ce tana da arzikin da yawa a ce ai babanta ya mutu ya ban mata shanu ta gaji dukiya duk ba mun shi da wannan shi zai cefanansa shi zai ragon sunansa in ishi ta isa aure shi zai yi in baki da lafiya shi zai biya kudin asibiti bai yadda a saka mishi kudi a cikin kudin gida to mu kuma zan yanzu mun fi son ma mu nade ai ta yi mana sai wani ma fa saboda tsabar san kai sai kwashi kudin uwar gida ya mata kisha gudanar akai irin wannan in an yi magana kuma yana cewa shi hasada ake mishi Allah ya kyauta kun ga wannan bai so kan shi girma ba abinda muka sani mu a gurin iyayen mu shine in ma za a auro wata to ta gida sai an yi mata kayan fadan kishiya sai an taushi kirjinta sai an mata akwatuna ita ma an mata pentin ɗakin ta an kai ta umara ai ta ba ta hakuri saboda dai a zauna lafiya to amma yanzu a ce da kudin ki za a miki kishiya mata ba za su amshi wannan rashin daraja ba Allah ya kyauta sannan an goyi bayan su Allah ya tabbata sannan kuma daga ciki abin da yake taimaka akwai kuma wato hirsu zawjayn hirsu kila zawjayn ala rahatil akhar wa adami izaji kowanne cikin ma'aurata ya zama yana da kwadayi akan ganin ya samar wa da abokin rayuwarsa kyakkyawar rayuwa kuma bai yaga cewa bai shiga cikin haƙƙinsa ba mutuntawa da girmamawa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo ɗakin Aisha radiyallahu anha take ba da labari tace ya shigo ɗaki na ya sa kayan shi na bacci ya kwanta a kusa da ni tace sai da ya ji kamar nayi bacci sai ya zane jikinsa sai ya fita to da ya fita abinka da mata masu kishiyoyi sai ta tsammana wai gurin wata zai ji sai kawai ita ma ta tashi ta burtsige idanta ta ce na ɗauko himar ɗiya na saka na bi sawun shi cikin duhu duk inda ya kwana ne ma in yi kwana in ga ina za shi ta so ta kama shi irin dumu-dumu ɗin nan ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba azali ba ne ashe shi kuma ya tafi baki'a ne ya je baki'a ya yi ta'addu'a wa mamata da suke kwance a wurin ta ce da na ga yayo ya juyo sai na maza na juya sai na koma gida sai da na riga shi shiga da ya zo sai ya kwanta kusa da sai ji tana haki saboda ta yi gudu sai ce wai me ya faru ne ta ce ba ku me ce ki faɗa mini gaskiya ko kuma Allah ya aiko a faɗa mini sai ta ce to ai kai ne ka fita ni ban san inda zaka je ba shine kuma dai wani ra'ayi ya gaya mini cewa in bi ka in ga me zaka sai Allah ke kin cika shiri ne aka ce mata ya ce in ma kine matsalar ke ma yanzu ko mutuwa kike yi ni zan miki sallah da kike ce okay ka ma kusa mutu kai wani auren saboda dabi'a ce ta biya mace yace sai ce mata jibrilu ne yazo waje na sai taran nashi na riga na shiga ɗakin iyali na kuma ba zai shigo ba tunda ke riga kin cire kayanki shine ya tsaya daga waje yi min magana cewa in fito akwai sako shine kin ga na tashi na fita shine ce Allah ya ce ka je baki a kai wa mamata addu'a to a shahid anan shine da yazo fita da yazo fita tana bacci ya suna le jikinsa tsoron katta tashi wai dan dai kada ta tashi wata ke tashi da ciwon kai ko ta ga ba a kyauta mata to wannan tunanin na cewa iyali na abokiyar mu'amala ta ta aure ba na so na yi abin da za ta shiga cikin damuwa shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shi a ran to ya zama na cewa muna kula da wato dabi'ar junan mu da emotion din junan mu muna aikata abin da zai sa a zauna lafiya muna gujewa abin da muka san cewa zai ja fitina da abin da zai ja fitina to a guje mishi da abin da yasa a zauna lafiya a yi shi to wannan yana taimakawa wajen ganin cewa an samu kyakkyawar zamantakewa to kuma wannan bai hana a cutar da juna din domin dan adalci ne saboda haka sanda kuma aka cutar da mu sai mu yi hakuri saboda haka hakuri da cutarwa abokin zamantakewa yana taimaka mana wajen samun rayuwa aure mai kyau kada mutum ya ce duk abin da aka mishi sai ya rama wanda diyamin kayan kara sai na mishi na ice wannan ba daidai bane dole sai mutum ya zama yana da hakuri yana da juriya yana da kauda kai yana da mai da komai ba dukkanin mu da mazan da matan su ne zama masu wannan hakurin babu wani mutum da zaka zauna da shi ko da zaman makwabtaka ko zaman anguwa ko zaman makaranta ballantana zaman auren diman da'iman sai ka samu cewa wani abu da kake tsammani na halayyar shi ashe ya gaza ko wani abu da kake tsammani na nagartar shi ashe bata kai ba haka wannan dole ne ai tunanin haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba fita da Aisha radiyallahu anha lokacin da aka sami wato matsalar faduwar abun wuyanta da aka yada zango mutane suka tsaya inda aka yada zango aka zo ta kwanta akan cinya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana bacci bayan da aka tashi shikenan kuma sai aka nemi ainihin wato abun wuyanta ba a gani ba to shi take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bacci akan cinyarta inji Aisha radiyallahu anha take cewa na kasa koda motsawa saboda tsoron kada Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi cinyata mata nauyi ta gaji amma motsawa ma ta kasa saboda ka dole sai an yi hakuri da abin da za a gani akwai namijin da yana da mita ko kuma yana da son nuna isa kamar yadda kuke cewa zai iya zuwa gida ya tarar da abincin da aka yi ce ba shi yake so ba kuma yanzu ya ce a tashi a yi wani sai kuma kirga kin gaji kina shirin bacci to sai kin yi hakuri tunda abincin shi ne shi ya siyo sai ki tashi ki tuka wanda yake so kake cewa shi to wallahi ni dai ba zan iya ba ka san inda zaka yi da wan kaga zaka ci ka ci kowa ma hakura ya ci haka kawai kai ba a iya maka ko wanda zai zaki kin wani kido ya ce ban san wanda yake zan aje yanzu na tsifi shi zaka zaki fara tsifa kamar gawa cikin dare kin ga wannan bai kyauta ba ko to sai ki hakuri ki san ba irin shi yake so ban baka ba sai an biya shi kudin shi yawa akwai wanda abin nan abinci in yazo ya tarar yayi sanyi to an shiga magana ko ya tarar wani abu cikin abincin ya wuce yadda yake tsammani magi ko gishiri ko makamancin haka nan mafitinan ko ya ce an masa barna duk akwai maza masu irin wannan halayya to hakuri ake yi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hakuri da matan shi da iyalan shi iyaka hakuri har ma yakan faɗa wata ne ya ce Aisha ai kin yi kaza lokaci kaza ai kaza 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 irin waɗannan abubuwan to dole sai an kauda kai akan su an yi hakuri sannan har ila yau daga ciki akwai sai an yi taimakekeniya wajen tarbiyyar yaya ya zama kar a bar ɗaya da kulawa da yaya miji ya zama yana da ta cewa akan kulawa da yaya mata ta da cewa akan kulawa da yaya akwai maza wanda suke sai ya nuna matar shi bata isa ba ba ruwanta shi kawai hukuncin da ya gara mata yake akan yaya shi to ba daidai bane ko kuma wani ma sai ya fita bata yaya shi to ya yanke ne in suka yi nagarta ki zaki more su ne watakila ma lokacin da za su gidan wahala na mutu da haka in kin gara ma ki tsaya a kai kaga mata suna shan wahala malam suna ta kai kawo su ne zuwa gurin headmaster su ne neman rance za su biya kuɗin makaranta da sauransu duk muna ji muna gani kullum wani ma irin kayan sallah din nan haka dai ci shi ba zai yi ba kuma yana da wadata to duk wannan kuskure ne a tsaya ke ma kuma karki ce a yaya ba ruwanki ke riga kin haife su kin gama iyalanki wata ma musamman idan akwai ayin da ba nata bane ta tarar da su a gidan ne ko ayin kishiya ne baki san waye dai nake amfani a ciki ba Allah yana cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da ƴaƴanku da iyayenku ba ku san waye zai fi kusa da muku amfani ba shi yaro na kowa ne wanda dai mai alkhairi shi yake murasa saboda a kula da tarbiyyar ƴaƴa kuma a haɗu ai tarbiyyar ai shawara a yanke hukunci a dau matakin da ya kamata da ina za su yi makaranta me ya kamata su yi yaushe za a yi musu aure me ya kamata su yi me bai kamata su yi ba kada a bar daya a ce wato dayan ya ga kamar ba ruwansa ko kuma idan kina auren miji wanda yake ba mazauni bane mai tafiye tafiye ne to ya kamata duk hukuncin da zaki yanke akan ƴaƴansa wanda yake hukunci ne hasin hukunci ne wanda yake strategic to ya sani kuma bai zo ba a yanke a buga masa waya a gaya masa da sauransu sannan sai an kula da emotions din mutane wato a kula da ɗabi'a wajen mu'amala akwai miji wanda zai kasance sanda zaki tambaye shi wani abu cikin lura yanzu ku duba irin labarin uwar Anas dan Malik Allah ya kara mata yadda wacce ɗanta ya mutu da fa ku duba tsakanin ɗa da uwa ɗanta bai da lafiya Allah ya mishi rasuwa kafin mijin ya dawo ta gaya wa matan gidan cewa idan mijina ya dawo kada wanda ta mai bishara cewa ɗansa ya mutu kuma ni zan gaya masa da kaina sannan kuma ta ci gaba da mu'amala da shi a wannan dare kamar daren amarci har sai da suka yi janaba da komai sannan ta gaya mishi ta ce ya kake gani idan an ba mu ajiya wanda suka ba da ajiyan nan suka dawo suka ce a ba su kayan sai ce a to me a ciki sai a ba su ce ba za a yi wani jayayya ba ce wani jayayya za a yi ce to Allah da ya ba mu ajiyan ɗa ya ishi kayan shi to yanzu wata idan wani abu ya faru da wanda ya kai a kira a waya da wanda bai kai a kira ba ruwanta ba miji yana ɗakin kishiya ne ya yi tafiya ne kai kamar yadda wani malami yake faɗaran nan ko da mijinta a ce pilot ne matukin jirgin sama ne za ta samu service a saman bakwai a saman inda ake tuka jirgi za ta kira shi ta ce mishi to sahura dai ba ka da lafiya ga zama nan a asibiti in ya ga dama ya firgita ya saki jirgin a faɗo ba abin da ya dame ta ba ta iya kintata yaushe ya kamata a yi magana da miji yaushe ya kamata a nemi abin nan ba miji ne ma'aikacin gwamnati kin san ba a yi albashi ba ki ga kuma kina ce mishi baban Karima ka fa sai ba mu da komai a gidan nan to wallahi wani sai tura miki ashar tunda dai kin san ai ba a biya din ba sai ki yi wani salo naku da dabarun ku na mata dan a zauna lafiya to lura da halin ɗabi'a dan adam lokacin kawo bukatu yana da muhimmanci sannan a taimakekeniya wajen aikin gida yana taimakawa wajen samun kyakkyawan mu'amala wato miji ya zama yana iya taimakawa matarsa wajen ayyukan gida ya sauko da kansa zuwa ga wannan matakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana taimakawa matansa idan suna aikin gida sai tana Aisha tana cewa shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a gidansa cikin gidansa to yakan taimakawa matansa da wanke-wanke da abinci da girki kai ko da ma dai ya zauna ne kina tankade yana miki fira ai zaki dan ji dai sauki yana dan miki irin da gulman miji da mata da aka saba sannan kuma tace da an kira sallah to sai kade hannun sai fita nan ne matsalar shi kawai kenan an kira sallah bai ci gaba da taki aiki ba wato kada ya manta da abin da ya zo yi duniya saboda tsabar san matar shi to wannan yana taimakawa sosai ta yi juna aiki haka ke ma idan ya zo da wani aiki gida daga cikin aikin office ko aikin shi na abin nan suke taya shi rubutu ne a computer wani lissafi ne na kuɗaɗe wani aiki ne da ya ragu masa idan kina da hadisi ki taimaka masa domin a samu ainihin wato fahimtar juna sannan taimakekeniya wajen aikin alkhairi wajen ibada Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Dawuda yana cewa Allah Ubangiji ya ji kan miji ko matar da ɗayan su ya tashi cikin dare don yin ibada ya tashi ɗayan wato don su tarayya a cikin alkhairi saboda duk wani aikin alkhairi da ka gani to yi kokari ka nuna wa matarka ta aikata haka kima duk wani aikin alkhairi da kika gani yi kokari ki nuna wa mai gidanki dan ya aikata sadaka ne kyauta ne taimakon marayu ne zuwa gaisuwar janaza ce ko gaida mara lafiya ne a unguwa wani a unguwan nan an yi rasuwa ba kai musu gaisuwa ba gida kaza akwai mara lafiya ko kin duba su irin waɗannan ayyukan na alkhairi musamman kuma da ayyukan wajibobi da an kira sallah tashi shi tafi sallah da lar lokacin da ya kamata a yi abu kaza ya kamata nuna mishi musamman wajen mu'amalarsa da iyayensa da gaskiya abin da ke sa mata su samu girma a zuciyar mazajensu ke kasance mai nuna masa cewa kyauta wa iyayensa ko kuma a yanzu sai ga galibi mata ma su suke su kwace matsayin uwa wai su take koyi wai a manta da uwar wai saboda ita ba ta da mutunci kamar ita ba ta da uwa kuma uwar ta nan fa tana da sirkai ita ma tana da ƴa tana da matar da da zaki ji labarin matar wayanki tana mahaifi yake irin wannan rashin daraja zaki so haka ba zaki so ba saboda haka kar a dinga shiga hurumin iyaye to a lokaci yayi go to bari mu tafi a gurguje wasa da sakin fuska yana taimakawa wajen samun rayuwa mai kyau Nabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa da matan shi ya sakin musu fuska yana mu'amala da su yana tattaunawa yana yin musu ko jayayya da su irin ta wasa da dariya yana tsira tare da Aisha da ire-iren waɗannan hadisan hakanan bayyana kalmar so Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake kaunar wani ya gaya masa mijin ki da yake kaura ki dinga maimaita mishi kina narata mishi kalmar so an tambaya Nabi sallallahu alaihi wasallam an ce wa kafi so yace Aisha wa kafi so cikin maza yace babanta to ana so mutum ya dinga bayyana so har a san yana son matarsa sayyidina Umar ya zo ya ce wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai na shiga gun Hafsa na ce mata kakki damu saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son Aisha fiye da ki wato babu laifi ma dan an gane cewa miji ya fi son wance fiye da wance babu laifi wanda aka fi so ta kwali sarta wanda kuma ba a so ta kokari ta ma a so ta yana da gaskiya abun ban mamaki a ƙasar Hausa an manta ma da wannan ɗabi'a har ran da ma ɗaya ya gaya wa ɗaya abin sai ya ɗauka to ko dai yau ko dai hauka yayi newa ne lafiyar shi lau kuwa ko kuma a ce wance akwai abin take newa akwai munafuncin da sa ta faɗa wannan kalmar yau wa ma zarafat aynaki illa litadrifi bi samayki bi ashari kabin muqattal an manta tun zamanin samartaka inda za a ce wata mijinta anan kai aiko mata da wani irin message din nan da suke suna saurayi da budurwa in ta kana ci anya wannan daga tanimu ko kudi kudi an sace wayan nan eh kudi tura wata ne aka kuskure ba ta taba yadda ba to musaba da gayawa iyalan mu cewa muna kaunar su su ma za su ji dadi haka za su dinga tutiya a tsakankanin abin nan sannan da'a ga miji indai ba saban Allah bane ku guje ma wannan rudin shedan din da ake cewa wai abu tsare kada ayo maza da'a ku guje mishi indai ba saban Allah ya umarni da shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayo maza da'a sune shugabanni wanda kuma duk tabbatin ce ta kin da'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa da yaje gidan wuta ya ga wato mata da yawa a gidan wuta saboda kafin cewa butacewa miji duk da mun ce maza su yi kokari su ciyar da dukiyarsu wannan kuma bai hana a saurara bai hana in Allah ya miki wadata ke kuma ki zaune alkhairi da sakin hannu da taimakawa ba sai an tambaye ki ba kuma kada ki gori la tutulu sadaqatikum bil manni wal adha Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kullun yana yaban Khadija radhiyallahu anha yana cewa ta taimake ni da dukiyarta ta taimake ni da hankalinta da tunaninta sayyidina Khadija wadatacciyar mata ce mai wadata Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ta fi shi abin hannu tana bashi abinci ya tafi inda zai je yayi ibada din nan ko bata taba mishi gori ba to saboda haka ana son mace ta zama ainihin wato tana da wannan na ƙarshe da zan ambata shine haƙuri da abin da aka sani na ɗabi'ar mutum mara kyau ga canza ɗabi'ar mutum yana da wahala amma idan ka san ɗabi'ar mutum kai tsammanin kuma zai yi abin da ba na kyautawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ai na sani cewa idan kina jin haushi na ko rantsuwa zaki saki cewa rabbil ka'aba ai na sani wato ya san tana da irin wannan saurin fushi din kuma in tayi fushi sai an gani amma haka yi gaba da san kayarsa to haka ita ma mace yanzu kamar ita Aisha din radiyallahu anha ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya faɗa yake cewa ina son mata ina son turare ta san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mijin mace ɗaya bane amma kuma ka take son kayanta so da ka ga take kyawun mace ta zo gidan ta ce fita daga gidan nan mai gidan nan da ya ganki zai ce yana son ki ile kuma haka akai saboda akwai mijin da kin san Allah bai halice shi kidanki daya ba to ki sa ranki a ilwa dole yadda kike san shi wata mata da irin zuciyar da za ta ganshi kuma ta so kuma Allah ya halasta mai to ki bar shi a urkaye shi indai akai biyu uku hudu ta nake di dole anan za a tsaya ku kuma kafin nan ma ki ma halashi kenan ma ya ma fita a ranki zaki ga zama kamar wanki kamar ki da shi wane da kanwa zaki je anguwa ma kike ce to Salmanu ni sai na dawo ce to Allah ya kiyaye hanya barira wato yanzu da kuma kullun yana dauke da ke a mashin ku yinan ku yi ta amma yanzu ina yayin ki ya wuce saboda ka kike fincin yayin ki ya wuce kai ku kike je an goki ki dawo yanzu ki riga kin zama wa da kanwa ba ku ganin wani lokacin akai aure aka dade har sai ai kama da juna zaki ga sun zama da gaske hakan musu tayi daya saboda jinin su ya hade kike kai wannan lokacin ki hakuri kawai kar ki dai ana tauna rigima da ke da sai aiki ki batta ta ci zamanin da kike tsaki ina ganin lokaci na ya kure bari in dakata ana insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته